Daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji dalilan ɗaliban makarantar sakandaren da Magaram na shafe shekaru 7 suna zanga-zanga duk zagarwa shekara. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi sai kuma sharhin jaridun Amurka na Daula Salim. Kamar yadda muka saba ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Jiya Alhamis ne jihar Texas ta yi bankwana da tsohon shugaban Amurka George Herbert Walker Bush a birnin Houston kafin a ɗauki gawarsa a jirgin ƙasa zuwa inda aka binne shi. An ajiye gawar a shugaban Amurka na 41 cikin makara da aka lulluɓe ta da kyalle mai zanen tutar Amurka a majami'ar Houston domin masu makoki su je su yi bankwana da ita. Bayan kammala jana'iza an ɗauki gawar a wani jirgin ƙasa na musamman wanda ya tafi kilomita 120 zuwa wajen da aka binne shi. Wannan shine karan farko da jirgin ɗaukar gawan ya ɗauki shugaban Amurka tun lokacin da ya ɗauki Dwight D. Eisenhower daga Washington zuwa jihar Kansas shekaru 49 da suka gabata. An binne Bush babba a kusa da matarsa mai shekaru 73 Barbara, wadda ta rasu a farkon wannan shekara da muke ciki, da kuma 'yarsu Robin wadda ta rasu tana mai shekaru 3 a duniya. 'Yan majalisun Amurka na shirin ɗaukar mataki kan Saudiya game da kisan ɗan jaridan nan da kuma yaƙin da take jagoranta a Yemen. Ana sa ran nan ba da daya majalisar za ta bada wasu matakai da za su nuna fushin Amurka ga Saudiya, amma kuma wannan yunkuri sai ci gaba ne lokacin da sabbin 'yan majalisa suka kama aiki a watan Janairu. Cikin matakin da 'yan majalisar za su yi la'akari akwai kudirin da zai daura alhakin kisan ɗan jarida Jamal Khashoggi akan yariman Saudiya Mohammed bin Salman, sai kuma kudirin da zai kawo ƙarshen goyon bayan Amurka a yakin da Saudiya ke jagoranta a Yemen. Haka kuma akwai dokar da za ta haramta wa Amurka sayarwa da Saudiya makamai da aka bama takunkumi. Yanzu haka akwai kwararen haɗin gwiwa tsakanin 'yan majalisun da ke majalisar dokoki da ke son a ɗauki mataki, amma sai dai mako guda kaɗai ya rage musu, wanda yanzu haka ke ƙoƙarin samar da kasafin kuɗin da zai ciyar wato zai ci gaba da baiwa gwamnati damar yin aiki. Kwanaki huɗu kenan da shiga yajin wato da shiga yajin aikin likitoci a kasar Zimbabwe, yayin da gwamnati ta ki biya musu bukatunsu da suke neman a biya su albashi da kuɗin kasashen waje kasancewar darajar kuɗin kasar ta faɗi. Ministan lafiya na Zimbabwe Obadiah Moyo ya amsa likitocin da cewa
we don't want to like each other or waste each other's time, we all know that there is no foreign currency.
Ya ce ba za mu so mu yi wa juna ƙarya ba, mu ɓata wa juna lokaci, baki ɗaya mun san cewa babu wasu kuɗaɗen waje da za mu sayi ko da maganin da ake amfani da shi a asibitoci ne, balle a ce za mu biya mutane albashi da su. Yayin da ɓangarorin biyu ke kace na ce, wata mata kuka take a asibitin Ferrienta bayan mutuwar uwar mijinta. Matar ta ce uwar mijinta ba ta samu kulawa ba tun ranar Talata lokacin da aka kai ta asibiti a dalilin hatsarin mota. Yanzu haka dai asibitocin ba sa karɓar marasa lafiya saboda yajin aikin da likitocin ke yi. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Faransa Edward Philippe ya ce za a aika da 'yan sanda sama da 65,000 domin daƙile sake faruwar wani tashin hankali a yayin wasu zanga-zanga masu zuwa. An fitar da wannan sanarwa ne duk ko da matakan da shugaban ƙasa Emmanuel Macron ya ɗauka da ranar Laraba na cire harajin mai wanda ya haddasa rashin zaman lafiya tsawon makonni. Ranar Asabar da ta gabata birnin Paris ya fuskanci mummunan tashin hankali, inda masu zanga-zanga suka yi ta kona motoci da fasa shaguna a fitaccen wajen nan na Champs-Élysées. Jami'an gwamnati na nuna damuwa su kan cewa idan har aka sake samun irin wannan zanga-zanga ta ranar Asabar, wato za ta iya kawo matsala ga tattalin arziki. 'Yan tawayen Houthi a Yemen sun ce yau Juma'a za su yanke shawara ko gwamnati da gaske take kan tazaman tattaunawa zaman lafiya da ake yi. A cewar mai magana da yawon kungiyar 'yan tawayen ba wato ba mu da wata matsala kan zaman tattaunawar da ɗaya bangaren. Amma yau ko gobe za mu tabbatar da gaskiyar tattaunawar da ake yi. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta ɗauki nauyin taron da aka fara jiya Alhamis a birnin Rimbo na ƙasar Sweden. Wannan shine karan farko da ake zaman tattaunawa tsakanin 'yan tawayen Houthi da Iran kimara a baya da gwamnatin Yemen wadda Saudi Arabia ke wato taimakawa tun shekarar 2016. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffin ya bayar da rahoton samun ci gaba da aka yi a ranar farko ta tattaunawar inda a duk bangarorin da suka amince da musayar fursunoni. Griffin ya buƙaci cewa duk bangarorin da su yi aiki cikin zuciya ɗaya domin isar da sakon zaman lafiya. Daga ƙarshe wata ƙungiyar lauyoyin kare haƙƙin bil'adama sun shigar da ƙarar gwamnatin Sudan ta Kudu kan laifukan lalata a madadin mata da 'yan mata 30 waɗanda ake zargin sojojin Sudan ta Kudu da yi musu fyaɗe. Antonia Mulvey da ke zaman daraktan ƙungiyar mai zaman kanta ta Legal Action Worldwide ta yi da'awar cewa sojojin Sudan ta Kudu ne sun gallaza wa matan da 'yan matan ta hanyar yi musu fyaɗe da mayar da su bayi. Mulvey ta ce an shigar da ƙarar ne jiya Alhamis a Geneva a wani kwamiti na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yaƙi da duk wani abu na nuna bambanci ga mata. Kwamitin zai duba shaidar da aka gabatar masa kafin ya aikawa da gwamnatin Sudan abinda ake tuhumarta da yi. Kan haka ne Mulvey ta ce dole ne su kare mutanen da wannan abu ya faru da su ta hanyar ɓoye sunayensu.
Labaran duniya kenan kuka saurara Sarfilu Hashim Gumel ya karanto. Kabarin mu nufi jamhuriyar Niger inda ɗaliban makarantar sakandare suka shafe shekaru 7 suna zanga-zanga kowace zagayowar shekara. Wakilai Mutamar Abari na ɗauke da dalili.
Ma'azumanmu shine mai watsa labarai a kungiyar ɗalibai ta USN nan da Magaran.
6 da watan Disamba wadda rana ce take tana mana da rashi da muka yi na abokinmu Muhammad Laminu Mekanti. Ayau da safe mun samu mun halarci can makabarta don mu mai addu'a da gidansu muka je muka gaida dangin shi muka yi addu'a anan. Kuma akwai lecture yanzu da muna nan ana tsara ta da duka ɗalibai na jihar da Magaram da 'yan aikin hannu da ɗalibai abokanmu na jami'a sai je da fagen share jami'a. Zan yi wasan ƙwallon ƙauna ɗin kai tsakaninmu da mu da HDN yayinmu wanda suke university. Kuma yanzu akwai kwamitin tsare-tsare wanda muna tsammanin yin wani abu anan zuwa gaba.
Ta wannan ranar hutowa ko kuma rashin zuwa makaranta da kuka yi kamar ta samu karbuwa za a ce a ko ina sassa daban-daban na ƙasar.
Wannan rana ta samu karbuwa saboda kwamitin zartarwa ne na ƙasa ya bada umarnin tahiya wannan yajin aiki. Muna sa ran duka a katurbanji zai fursan wannan abu duka ya tsaye. Wannan karo na 7 ne muke sallata.
Tsawon shekarun nan 7 ɗaliban suna fitowa abinda Ma'azi ya ce ba a san ransu ba suke barin karatunsu. Ya yi kira ga hukumomi su kawo ƙarshen wannan lamari.
A wannan jamhuriyar da ce ta 7 akai abin yau shekara 7 shine muke kira da babban murya da a kawo ƙarshen wannan abin. Kai kasance kullum hutawa ce zan murƙa yi muna tsata karatunmu kuma babu wani abu da suke. Tunda abu ne wanda ba a kan doka ba aka yi shi. In kuna tuna duka wancan tunda shi ɗan Nijar ne ba a san ba me zai zama gobe. Yana cikin ɗakin karatun shi ne wanda abu ya same shi. Shine muke kira ga hukumomi nan da hukumomi na ƙasa gabaki ɗaya da a yi ƙoƙari wannan abu a kawo ƙarshen shi. Kai kasance kullum hutawa zan murƙa yi titi muna ta abubuwa. Mu wannan mu ma ba san shi ba muke.
Da kuka je wajen iyayen nashi kamar menene kuka gani ku?
Lallahi wa la ilaha. Da muka je gidan nashi ma ma'aifan nashi da uwar tashi da tsohon nashi Allah ya musu cika. Sai 'yan uwan shi da ya fami shi na gidan da makwabta muka zo suka zo aka yi addu'a muka yi jawabi. Muka tauta musu da hands muna nan muna bi saboda kawa.
Kafin su rasu iyayen Mekanti sun samu diyya. Usman Lawali Batire shine jagoran kungiyar ɗaliban a wancan lokaci shekara ta 2011 a hannun shi ne kuma Mekanti ya cika.
Lalle kam haka ne Laminu Allah ya mushi cika a gaban mu tare da ni da ma'ahin shi muna cikin likita. to wannan mutuwa talabi ne mai kanti idan haƙi abin da ya kamata a nemi diya kuma banda diya da za a nemi hallo wanda ya aikata wannan aika aikan ya kamata a kamo shi a zo a hukunta shi dukan da ya kamata kuma ni ne na shigar da kara a kotu da cewa yaro alƙal a kashe shi bin yarda ba eh wannan dama shine sun santa kwa wata shekara ai wannan zama a gamu a zo ai addu'a a ji gidansu ai mu aikata mishi ai addu'a kuma a shi a sai kabarin shi kamar yanda ake na wannan na February da ake cinye mai tunda kun ga kun nuna namu na mai kantin na February ai ba dibi ne ba tunda shi a na February da aka yi ba a samu aka yi wani biyan diya ba ba a samu aka yi wani zama ba ta kamar mai wanda aka san ko miliyan ake ciki mu Allah ya sa mun samu mun yi har zama guda biyu da gwamnati
a dai waje na nemi bayani daga hukumomin ilimi sai dai hakata bata cimma ruwa ba dukkan wayar da na buga ba amsa Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
Jamia
Gwai da tamar kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Benin, Washington DC, inda goma nan Washington ke cewa karfe 2 da kwata na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Dr. Aisha Yushau Armayau, wadda ta kware a fannin masu matsalar hankali. A makon da ya gabata, ta ce ta ga marasa lafiya maza da mata da ke zuwa asibiti akai-akai su 16,910 a cikin watanni 7 a wannan shekarar. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga Dr. Aisha tu.
A sababbi kuwa a tsakanin January zuwa July an ga maza sabon cases 623, an ga mata 1209. To kin ga cewan mata sun fi maza yawa, kin gane? Kuma ba mu da likitocin nan mata, kuma yawancin matan nan da na karatu miki ina ko dai su zo miki da ciwo na maganar haihuwa, bayan haihuwa suka samu ciwon, ko kuma ciwon bakin ciki, depression, saboda tashin hankali kala-kala.
Yanzu dazu da kike bayani, kin ambaci cewa waɗanda ke da wannan matsalar ta kamar taban hankali haka ko gushewar hankali, yawancin mutane sai a dauke su tamkar ba ta da wani sauran amfani a rayuwa, ana nuna musu wariya ko kuma ana kyamatar su. Shin wani kira zaki ma al'umma?
Kin gani a kullum abin da kike ga mutane shine ko wannan ciwon ba wai dan Allah ko dan mutum yayi laifi bane ya samu wannan ciwon, kin gane? Ciwon nan ciwo ne da Allah ya ba mutum wannan ciwon, kuma shi wannan ciwon duk wani tahalikin da Allah ya halitta a duniya zai iya wannan ciwon. Ke san dalili? Saboda babu mutumin da ba shi da kai a duniya. In ne maganar kai na maganar kwakwalwa kenan.
Haka.
Dan saboda ciwon ta hankalin nan zai iya yiwuwa gado ne, kagada, kakannin kila baka ma san da gani gado ne, to kakannin ka. Kin gane? Zai fado kanka. Ko zai fado kan danka, ko zai fado kan jikanka. Zai iya yiwuwa magani ne ka sha. Wannan fansi da wannan fansa da ke gani, wasu in suka sha fansi da sukan zo mana suna ihu suna dare-dare ya buga musu kai. Zai iya yiwuwa hadarin mota, hadari ba lallai sai na mota ba, zai iya yiwuwa daga kan gadinka zaka fadi kasa ka buga kanka. Zai iya yiwuwa ka tashi da daddare kana lalabe-lalabe ba wuta ka buga kanka akan bango. Kin gane? Zai iya yiwuwa an yi jifan dutse ya fada kanka. Zai iya yiwuwa kana bakin titi mota ta jige ka. Saboda haka kada ka danne ciwon ka kyamace shi. Idan ba za ka iya taimaka masu ba, to kada ka je ka yi dariya ko kuma ka ce Allah ne ya kama shi akan yayi wani abu. Kuma ciwon nan in har za a gane daga farko-farko, akwai waɗanda muka ba magani suka warke. Yau akwai wanda ni na ba mutane sama da 50 magani da har yau ba su ƙara dawowa da wannan ciwon ba. Kin ga ciwon farfadiya? Ai ba ciwon taɓin hankali ba ne ba. Ciwo ne wanda kan mutum yake tsaki, ba ciwon da zaka zo bane ba a ce a'a ai mutum, ciwon da akwai wanda muke kira neurologist suke dubawa. To amma yanzu ya kasance kusan mu ne muke duba, ne da ni da san ki duba, saboda mutane idan suna wannan ciwon sai a ce aljannu ne suka kama su. A wurin maganin aljannun ciwon zai ci gaba da bin kan mutum har sai ya kai ga ya janyo illar da mutumin zai fara yin abubuwa da ba daidai ba. To in ya kai wannan shine sai a kawo mana, kin gane? A hakan akwai mutanen da ni na ba su maganin ciwon farfadiya sun sha sun warke. Akwai ka'idar ba da maganin in har abin bai lallace ba, in ka zo za a baka magani kuma za ka warke. To amma za ki ga kamar a katsina da yake miki magana, idan zan ga yara 50-40 ciwon farfadiya suke yi, kuma ciwon farfadiyan nan sun fara ne tun suna jarirai, suka yi zazzaɓi, fizgaruwa ake ce mishi, fizgaruwa, fizgar convulsion kenan. Kin gane? A lokacin an ba su magani ko kuma an yi na gargajiya sai aka bar maganan, sai da suka shekara 4 ko 5 sai abin sai ya zo sau ɗaya, sai ba a koyar ba sai ya zo sau 2, sai sun kai shekara 10 kan ya riga ya gama bugawa. Kin gane? Sun riga sun kofaɗi, brain ɗin ya riga ya gama lallacewa, sai aka kawo mana. To in an kawo wannan tsakanin da Allah da Annabi, yaro ne ka riga ka samu matsala akan nan, ya daɗe ya daɗe ya daɗe, lokacin da za a kawo ka ba wani abu da za a iya maka da ya fi na. Wasu ma magana ma ba sa yi, suna tsari a jikinsu. Kin gane? Wasu suna dukan kansu, suna jima kansu ciwo. shi abin da za mu su kawai shine ni kokari su bar jima kansu ciwo su rika samun
barci
kin gane ai managing kawai amma ba za ka iya bada magani da mutum zai warke mutum da an riga an yi taking time
doctor yanzu masu sauraro za su so su ji kamar waɗanne irin alamomi ne ya kamata iyaye ko kuma jama'a su sa ido a kansu musamman akan yara tunda su ba magana suke ba balantana su ce ga abin da ke musu ciwo ko ga matsalar da ke damun su
yawa inda kamar yaro wannan fitsgaruwan da ake cewa fever convulsion in jikin su ya zafi sai su fara convulsion kin gane da yaro ya fara irin wannan abin ka kai shi asibiti kai ka ga mun likita ga abin da ke faruwa kin gane kai treatment din ka har ƙarshe kada kai tunanin cewa a'a ai an yi mishi da musu ce mutum da a'a ai wallahi an yi mishi ne kuma ma da aka ma ji asibiti da aka bashi magani shikenan in ya sake yi sai a ce a'a ai ba wannan ba na asibiti bane na asibiti ne
masu sauraro lokaci yayi halin nasa dan haka zamu dasa aya anan sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin Dr. Aisha ta Armaya Uyushau da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
to a gaida malamai yanzu kuma ga Daula Salim dauke da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan Amurka a wannan mako
Dakin jaridan Amurka Dakin jaridan Amurka na wannan mako zamu fara ne da jaridar Yahoo Lifestyle inda aka yi tsokacin labarin matar tsohon shugaban kasar Amurka Michelle Obama tare da abokin cin mushinta wato tsohon shugaban Amurka George W. Bush sun maimaita wata musayar alawa da suka taba yi a lokacin da ake zaman jimamin mutuwar tsohon shugaban Amurka George W. Bush dan mamacin wato tsohon shugaban Amurka George Bush ya mika wa matar tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama wato Michelle Obama alawa a lokacin da ya zo gaisawa da ita sai jaridar Virginia Times Delta da ta rawaito cewa wata malamar kimiyya a wata makarantar secondary ta garin Virginia a jihar California ta aske wasu dalibai gashi yayin da take wakar taken kasar jami'an yan sanda sun kama malamar sun kuma caje ta da saka dalibai a hanyar cutarwa an dauki hoton bidiyo a lokacin da take aske wani dalibi gashi kuma tana wakar taken kasar sannan tana ce mashi tsaya ba ta gama ba sannan ta yi kokarin aske wata daliba gashi bayan da sauran daliban suka gudu suna ihu sai jaridar Washington Post inda aka rubuta labari mai take an haifi wata jariri daga mahaifar macen da ta mutu likitoci sun karɓi haihuwar jaririya ta farko wanda aka haife ta bayan an sa wa mahaifiyarta mahaifar wata mata da ta mutu duk da an taɓa haihuwar jarirai da mahaifar da aka sanya wa iyayensu amma yawanci mahaifar mutane ne masu rai ake sa musu kamar ƴan uwansu ko ƙawaye masu bincike sun ce wannan nasara da aka samu zai taimaka wajen haifar jarirai da mahaifar mutanen da suka mutu ita dai mahaifiyar wannan jaririyar an haife ta ne ba ta da mahaifa daga ƙarshe bari mu je jaridar New York Times inda aka rubuta labarin shahararre kuma sanannen fim ɗin nan mai suna Black Panther ya shiga sahun karɓar lambar yabo ta Oscar taron karɓar lambar yabo ta fina-finai da za a yi a watan Maris shi dai wannan fim ɗin na Black Panther ya kafa tarihi mai girma inda aka sayar da tikitin shigar kallonsa dalar Amurka biliyan ɗaya da miliyan ɗari jaridan Amurka ku saurara ni wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Daula sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aikowa ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Muryar Amurka. Ni magana Yusuf Bazuka mai leda Gwalalo a jihar Bauchi. Na kira ga siyasar Najeriya jam'iyyar APC da jam'iyyar PDC kuna zargin juna APC tana zargin gabaɗaya da tsamanda sauran zarge-zarge duk ba zai kai mu ba kowane ɗan takara ya tsaya ya zage kawai ya faɗawa al'umma talakawa manufofinsa in sun zaɓe shi da abin da zai musu da abin da zai musu shine da koradiya amma wannan yana korafin wannan yana sayan kuri'a wannan yana korafin wannan yana sayan kuri'a to wannan ba zai ce mu ba ya kamata kuma kasashen duniya sun zuba mana idanun su ga wani irin zaɓe za a yi a wannan kara ya kamata ku tsaya ku ɗan takara ku nemi jama'a kuma ku faɗa wa mutane abin da za ku musu wanda zai kawo musu ci gaba musamman ruwan sha wutar lantarki asibitoci makarantu da sama matasa aikin yi. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulshir Jona Musa Barbawa daga jihar Sokoto tarin Najeriya. Ina son amfani da wannan dama kare kira ga ƴan uwana matasan Najeriya kida da jin Allah mu goshi don siyasa musamman duba da gani da haka za yake a ratuwa ya kira ga ƴan uwana matasa da jin Allah mu goshi don siyasa da kuma shashan iyakun kwai da fatan Allah sa mu yi ga iya lafiya kuma a yi lafiya na gode ga gidan da Amerika
mai magana mun zaje ne sai daga yaruwa ga tarayyar Najeriya ina kira ga al'umman Arewa maso gabashin Najeriya ta kamata al'umman Arewa maso gabashin Najeriya kamar yadda a baya muke ta'addu'ar Allah ya bamu zaman lafiya Allah ya bamu zaman lafiya ta kamata mu ci gaba da wannan addu'o'i har mu fasa yi saboda sai ka ga abu kamar ya tafi sai ka ji an ce gobe an kai sojoji kaza a nan jibi an kai sojoji kaza a can kamata ya yi kamar yadda a baya muke ta'addu'o'i ubangiji Allah ya bamu zaman lafiya ya kamata talaka ƴan uwana da masu hannu da shuni da ƴan gwamnatoci duk da muka yi sallah da sauran ibadu ya kamata mu rinka addu'o'i ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya a yankin mu na Arewa maso gabashin Najeriya Allah ka bamu zaman lafiya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitina Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitina a nagode gidan rediyon muryar Amurka ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi
to amin da wannan addu'o'i za mu kai ga takaitattun labarai
to ɗan majalisar Amurka na shirin daukar mataki akan Saudiya game da kisan dan jaridan nan da kuma yakin da take jagoranta a Yemen ana saran ba da yawa majalisar za ta bada wasu matsatsa wasu matakai da za su nuna fushin Amurka ga Saudiyar amma kuma wannan yunkuri da cika bane lokacin da sabbin ƴan majalisa suka kama aiki a watan Janairu cikin matakan da ƴan majalisun za su yi la'akari akwai kudirin da zai daura alhakin kisan dan jarida Jamal Khashoggi akan yariman Saudiya Mohammed bin Salman sai kuma kudirin da zai kawo ƙarshen goyen bayan Amurka a yakin da Saudiya ke jagoranta a Yemen haka kuma akwai dokar da za ta haramta wa Amurka sayarwa da Saudiya makamai da kuma kagaba mata mata kunkumi kwanaki hudu kenan da shiga yajin aikin likitoci a kasar Zimbabwe yayin da gwamnati ta ki biya musu bukatunsu na neman a biya su albashi da kudin kasashen waje kasancewar darajar kudin kasar ya fadi Prime Minister Faransa Edouard Philippe ya ce za a aika da ƴan sanda sama da 65,000 domin daƙile sake faruwar wani tashin hankali da za a yi yayin wasu zanga-zanga masu zuwa.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri cikin hadda duniya Amurka na Muhammad Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin sharhi a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Kuna ma iya sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Safilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shiri da karanto labarai sai Suleiman Abo da ya taimaka wajen harhaɗa shirin. Da injiniya mu ta yau Zainab Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.